خير الخلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يوم مسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا جدد غوديار مغ الله ما يكوى ما يكومي وندى أدر كتير أيوار مو يكام ونا رانا تجمع رانا ما يتم بين الكيري وندى كي إشرين دشدا قد بقوي جواتن بقوي معنا هجرة في أيام حليتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda zai daidai da 16 ga watan 1 haihuwar Annabi Isa dan Maryam shekara 2026. Muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka datar da mu, dan Allah muna jaddada godiyar mu ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakon sa, kuma muna neman gafarar sa, kuma muna tuba a gare shi, muna neman ya tsare mu daga sharrin sharatan kawunan mu. Lalle wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye, muna roƙon Allah ka shirye da mu. Wanda kuma ya bata bai da mai shirye da shi sai Allah, Allah ka tsare mu daga bata. Mun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, cikin san mai da kasai duk abun da ka gani mallakar sa ce, halittar sa ce, kuma bayan sa ne yakan aikata da su kuma yadda yaso, shi kadai bai da abokin tarayya. Sannan mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne ko manzon sa ne, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Baya ga Allah ke cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah, matukar jin tsoron sa, kada wanda ya mutu face yana musulmi mai nika wuya ga Allah. Bayan Allah, tsoron Allah nan wajibi ne akan mu. Idan aka duba yanda rayuwar mu take, kafin mu zo akwai al'umman da suka zauna. Yanzu kai in ka kididdiga daga bara zuwa yanzu nan wannan watan da muke ciki na gab da shiga watan Ramadan, wanda wasu kwanaki suka rage, zaka duba bare yanzu muna tare da wasu mutane, amma yanzu duk sun koma ga mahallicin su. To mu ma ba mu sani ba la Allah zamu kai wannan watan ko kuma a'a ba zamu kai ba, ko kuma daga shi shikenan dole ne a kai mu kullum mu rika tunani mutuwan nan ita ce a gare mu, kuma ko da yaushe za ta iya zuwa akan mu, ba wai kana jinya ba, a'a lokacin da duk da zo za ta tafi da kai. Har wani mawaki yake cewa wala ishtalhan summa alfaini bada fala budda min yawmin tasilu alqabr, da zaka ramu shi zaka rayu shekara 2000 sannan ka sake wasu 2000 ba makawa wata nan zaka koma ga Allah. Saboda haka sai Allah ya kira ga al'ummar duniya gaba daya yace, ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda daya, shine Annabi Adam. Ya halicci matarsa a jikinsa, sa'annan su suka yayyafa aka samu maza da mata zuwa da muke a yanzu, kuma har duniya ta kare. Ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon sa da kuma zumuncin da ke tsakaninku. Lalle Allah abinda kuke aikatawa duk yana kiyayewa, akwai ranar da za a baka labarin sa. Ya sake kiran waɗanda suka yi imani yace, mu ji tsoron Allah, idan za mu faɗi magana mu faɗi wacce da dace, magana ta daidai, mu faɗi gaskiya, mu kyautata ayyukanmu yace, duk wanda ya kyautata ayyukansa ya bi Allah, to Allah ya alƙawarin zai gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya. Kuma duk wanda yawa Allah biyayya, yawa manzon sallallahu alaihi wasallam biyayya, haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma, Allah ka rabautar da mu. Bayan wannan, bayan Allah ku sani mafi gaskiyar labari shine, ma'ana labarin Allah shine littafinsa, mafi alkhairin shiriya shiriya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita. Sannan duk wani abun da aka fare shi, ma'ana sharri, mafi sharri ga al'amura shine abin da aka fare shi. Duk abin da aka ce an fare shi a cikin addini aka dora, to wannan ya zama fararen abu, kuma ya zama bid'a. Bid'a dama addini ne take da illoli. Abin da ake kira bid'a wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba, babu Qur'ani, babu hadisi, babu magabata din nan, amma sai mutum ya dauke shi gaban bayanin da malam yayi, mutumin da zai zo ya sa hoton wani kuma ya tashi yin kabbarar, ya kira wani kuma yana gadara musulmi ne, kaga wannan shirka ce a zahiri. In bai tuba, tuba bai tafi da haka, ya mutu kafiri ne, bai zai samu aljanna ba. Domin abinda ake nufi kaga ibada a dukkan ibadoji, bayan kalmar shahada ba abu mai karfi mai girma kamar sallah. To sai yazo a cikin sallar kuma yana kiran wani, kaga an samu matsala babba. Saboda haka matasa, wallahi ku ji tsoron Allah, ku gane lallai dole ku je ku yi bincike ku san addinin ku, me yasa dan me aka halice ku, ko menene addinin da aka umarce ku, yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon sa, dole ne ya zamanto mu yi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani malaminka duk wani sheyinka idan ya bar koyarwa irin ta bidai halitta to ba a masa biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka sa mana dole mu yi masa biyayya mun gane ba mu gane ba biyayyar kuma shine duk labarin da ya bayar ka gaskata shi umannin da yayi ka bi tsawon da ya hana ka hannu kuma kada ka bautata wa Allah sai da abin da aka shar'anta wannan shine ake kiran sa ibada sannan duk wani abin da aka fare shi bid'a kuma duk wacce bid'a bata ce kuma makoma bata gidan wuta ne Allah ka tsare mu bayan wannan khutbar mu ta yau tana magana akan abubuwa ne kamar haka tayi magana akan azumi na watan Ramadan ma'ana ta'rifin sa ma'ana shi azumin yanda ake fada sannan rukunan azumi da kuma hukuncin azumi da kuma falalar da take cikin azumi a takaice muna roko Allah ka isar da mu wannan wata mai Ramadan wata Ramadan wata mai alkhairi mai dumbin alkhairora mace an ce so azumi a lugance shine ka kame daga wasu abubuwa kaga Maryam Allah ya kara mata daraja lokacin da ta wannan da ya faru da ta fita ta zo malaika Jibril ya same ta wannan gurin tace ina neman tsari a gare ka in dai kai mai tsoron Allah ne kar ka iso guri na sai yace mata ai ni bawon Allah ne ya aiko ni gurinki sannan zaki samu da tace ya za ta yi ta samu da bata san da namiji ba bata da miji kuma ita ba mazinaciya bace yace to haka dai Allah ya sa haka zai faru ya zama aya a gare ki kuma da mutane gaba daya hakan akai lokacin da ta samu wannan cikin da daukar sa da aihuwar sa an ce dan lokaci ne takaitacce lokacin da ta ga cikin kadawa ta cikin jeji tana ta kuka tana da ya kai tonta da ma ta mutu ka ammanta ma ka kasance abun mantawa babu wani labarin Maryam hakan nakuda ya takura ta ta tsugunna a gurin a wani kututulen dibino wani kwari ta aihu Annabi Isa a wannan gurin sai aka kira ta aka ce da wani kada ta yi bakin ciki Allah ya yassare karkashin ta mana ga ruwa kuma ta girgiza wannan kututulen dibino girgiza wanda ta sai gashi ya mike ya ga ƴaƴa wanda suka bure da nunannu kuma suka zuwa aka ce ta ci ta sha ta wanke wannan dan ta rike shi to kaga wannan bayanin da aka yi mata aka ce to in ta koma in ta ce an tambaye ta yaya wannan dan ka bar shi tace ta yi azumi ba ta magana a tambayi shi dan hakan kuma aka yi da suka do da da so su suke cewa ya ke yar uwan Haruna babanki ba mazinaci bane haka uwarki kaza kaza amman ki zo da abokunya sai ta nuna dan daga suka ce ya da danki a cikin tsumman goye zai magana daga kansa sai ce shi bawon Allah ne kuma Allah ya bashi littafi ya sanya shi kuma Annabi kuma an masa wasiya da sallah da zakka a matukar rayuwarsa kuma aminciya tabbata a gare shi rom kacin da aka haife shi haka lokacin da za a karbi ransa mai biyayya ne ga mahaifiyarsa ka gani to wannan ana nufin kamewa rashin yin abu shine mutun ya kame daga wasu abubuwa azumi kuma a shar'ance shine kamewa daga cin abinci ko abin sha ko dukkan wasu abubuwa su jima'i da sauransu tare da niyyar tun daga ketowar alfijir zuwa alfijir magaskanci don a ci alfijirin kashi biyu ne kamar yadda malamai suka ce akwai sadiq akwai kazib to da wannan sadiqin alfijir ya fito daga nan ba a buƙatar mutum ya ci abinci ko ya sha ko ya wasu abubuwa sai ya rike yana wannan har zuwa rana sai ta fadi idan rana ta fadi to shikenan wannan shine ake kiransa azumi rukunansa tarifin azumi yana da rukunai ma'ana guda biyu wanda aka gina shi akai na farko shine kamewa daga dukkan wasu abubuwa din ko abinci tun daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana dalilin haka kuma fadin Allah mai girma da daukaka yake cewa fal ana a yanzu bashiruhunna da lokacin idan rana ta fadi daga sallar magriba zuwa isha to bayan isha din ma ko jima'i ba za ka yi ko ba za a ci ba ma komai tsakanin nan kawai za a yi to daga zan sai wasu abubuwa suke ta dan faruwa a takaice za mu yi bayani to shikenan sai aka ce to yanzu an halatta muku ku rungumi matan ku ma'ana ku sadu da su ku nema abin da Allah ya wajabta muku ma'ana an ce nisa'ukum harsulakum fatukum hafsakum anashitum matan ku gonakan ku ne na neman yaya ku je musu gurin da ma'ana kuke bukata amma gun da Allah ya umarce ku sannan ku ci ku sha har sai bakin zare ma'ana farin zare ya fito a cikin bakin zare ko kuma bakin zare ya ciko a cikin farin zare ma'ana sannan tun daga ketowar alfijir sai ku cika wannan azumi zuwa dare walwala da abin da ake nufi da wannan farin zare ko kuma bakin zare shine fari ma'ana haske na wuni lokacin da alfiji yake to zaka ga wuni ya tawo yanzu gashi muna tsakiya muna rana ga haske nan to nan gaba kadan kuma sai kaga duhun dare ya iso to wancan lokacin shine wannan ake ce masa kaidul abyadu min kalli aswadi ka samu malamai za su ma cikakken bayani lokacin da ake fara sahur din da kuma lokacin da ake ajewa shi kuma sahur din nan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam don ya ce kuyi sahur a cikin sahur akwai albarka kai kace ai ni ba na cin koyi ba na a sahur din ne in kai ka aikata sunna ne akwai albarka a ciki gabata bi shine daura niyya mai azumi yayi niyya na wannan kamewa wajen abinci ko abin sha da sauran abubuwa ibada ne kusantar Allah ne mai girma da daukaka domin ita niyya akan rabe ba ayyukan da ake nufi la Allah wannan aikin na farilla ne ko kuma a mustahabi ne wanda ake nufin su a ciki a ko kuma a cikin wayannan azumin yana da nau'o'i sannan shi wannan aiki ake rabe ba ayyukan a gane sashin su ga sashi mai azumi sai yin nufi da wannan azumin sa ma'ana azumi na watan Ramadan ne ko kuma wani sa domin azumin akwai na kafara akwai kuma na zihari to duk wayannan akwai su amma kuma akwai na nafila wanda duk wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kai azumi wata uku kwana uku a kowane azumi kowane wata kai kai azumi guda uku wannan guda uku kamar kana da lada na kwana 30 din ne domin kowane daya kutankwacin kwana 10 ne to wannan shine sa'annan nau'o'i na azumi din dalilin da wannan rukunin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wasu ayyuka da bawa zai yi suna tare da niyoyinsu kuma abinda mutum yayi niyya shi zai samu kaga kyakkyawan niyya tana wajen kyakkyawan sakamako mummunan niyya tana da mummunan sakamako zaka yi abu gashi mai kyau ne amma niyyar ba dan Allah akai ba sai ka samu baka da ladan abu sai a zo ana tuhumar ka zaka yi aikin kuma da kai kuskure amma saboda kyakkyawan niyyar da kai sai Allah ya yafe maka saboda kai tsakaninka da Allah saboda duk wani aiki in dai ana kiransa bauta wanda za a nemi lada to Allah shi kadai ake yiwa ba a yiwa wani mala'ika ba a yiwa wani annabi domin ko yanzu kai tuntube ka kira Sidi Abdul Qadir ko kace shehu ko kace dan Amina in ka fadi haka da wannan nufi a zuciyarka to kai mushriki ne saboda haka duk abin da za kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsa da Allah ko ya shuru saboda haka akwai masu rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan samsam shari'a ta hana wannan wajibi ne mu karantar da ƴaƴanmu shari'a kuma mu din ma mu kokari mu karance ta kamar yanda Allah da kansa ya cewa wayanda kuka yi imani ku tseratar da iyalanku da kanku daga wutar da ake hurawa wannan mai tsanani ga mala'iku da sauransu to ta wannan dole ne ka tashi kai ilimi ka san yanda zaka bautawa Allah ba a bautawa Allah cikin jahilci jahilci ba hujja bane saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mara wannan bayani yace shi wannan azumin na Ramadan mana an faranta mana shi na azumi na watan Ramadan kuma an wajabta shi a kanmu dalili kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sace ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar idan an ce rukunai ko cika-cikan musulunci duk ana nufin wannan akwai rukunai na imani akwai na musulunci abin da ake nufi rukunan musulunci shine abubuwan da aka gina musulunci a kansa kuma an same shi daga harshen yayin halitta to anan shi azumi yana daga ciki amma kan aje haka Allah da kansa yace ya ku wanda kuka yi imani mun wajabta maku yin azumi kamar yanda muka wajabta waɗanda suka gabace ku wani gurin ba don komai ba don ku ji tsoron Allah kuma sai Allah ce mana ayyama ma'dudati kwanaki ne kididdigaggu to idan ba za ka yi amfani ka karanta Qur'ani an ce maka kwanaki kididdigaggu to nawa ne ba a ce ma kwana kaza bane hadisi ne aka ga mana kwana 29 ko kwana 30 wannan fiye ya hidda wanda aka aiko shi ya karantar da mu duk irin wayannan abubuwa sannan shi ya nuna mana yanda za mu yi dole kaga da aka zo aka ce ya ayyul ladina amanu ruku sai aka ce wasjudu ai ba ce warfa'u ba an ce in kai ruku ku dago ba fada ba a Qur'ani an ce in kun yi ruku sai ku yi sujada kenan ashe in kai ruku kai sai ka zarte ka fada ko to shi dagon wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wajibi ne mu tsaya jahilci wallahi shike cutar da mu kuma in zaka yi ilimin mai alari yace ka tambayi malamai amma in zaka kai koyi da malaman da suke bin sunnar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wayannan malamai fallasa su ne suwa wanda suka lalatar da rayuwarsu daga bin wani Allah wannan kuma sai aka ce su ne suke shirarwa akan biyayya ga Allah suke gargadi daga harkulan na shaytan to kaga wajibi akan ka matashi wajibi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallan nan yaro ko yarinya a fara koya masa tun daga shekara 7 saboda tun daga shekara 7 a koya koya ma sallah to wannan azumi ɗaya ne daga cikin rukunin addini musulunci kuma kwanaki kadan ya rage mana magabata zaka samu suna ta'addu'a suna ce Allah ka isar da mu cikin alkhairi wannan watan Allah ka isar da mu cikin alkhairi wannan watan domin watan a karankan wata 12 shi an kede mana mai azumin na kwana 29 ko 30 to duk wanda ya azumce shi to shikenan wannan kamar kai azumi ne na kwana 300 to shine sunna ta tanada in kai wannan guda shine na Shawwal to shikenan kamar kai shekarar gaba daya amma dai mu ji tsoron Allah duk abin da mu yi tambaya mu gane to bayan Allah ya ce ya tafta wannan sai aka ruwaito hadisi daga dan Umar Allah ya dade shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar na farko yace shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai duk wata halitta da ka gani ana cewa Allah da kansa ce wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ya hukunta Allah shi kadai ake bautata shi Allah iyaye ake bautata musu saboda haka idan wannan kalmar shahada ta zauna ita daidai da sakon ba a so ka rubu da ita tana nan to ka sani ita ma kalmar shahada akwai abin da ke warware ta dole ka gane sannan wa anna muhammadar rasulullah mun shaida annabi muhammad abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne manzon sa ne wannan ka duba malamai sun yi bayani shine gaskata shi din umarnin sa mai zakar abin da ya tsawa kada abautatawa Allah sai da abin da ya shar'anta yace bayan an samu kalmar shahada ta tsaya sai sallah sallan nan ita ma tana da farillai tana da sunnoni duk abin da ke bata ta ka san da wa'annan wa ita'i zakati sai ba da zakka shi azumi kaga sallah ita kullum zakai sallah so biyar lokaci ne guda biyar yayin halitta ya kwatanta yace kamar ruwa ne take mai kyau ga ruwa sassafe gaje kai wanka da rana kai wanka da yamma kai wanka magariba kai wanka insha kai wanka yace za a samu datti a cikin wannan jikin sahabbai suka ce ba za a samu ba yace to misalin salloli guda biyar haka suke duk wanda yi su yadda ya kamata da sanin abin da ya kunsa yanda aka karantar da shi to zunubi ya wanke shi karankaf da izinin Allah Allah ka datar da mu sannan ba da zakka shekara guda abin da ake masa zakkan Allah mallakar maka to wajibi ne sai azumi wata ramadan shi ba a shekara shi zakkar akwai wanda ake sai shekara ta dawo akwai kuma wanda ake yi lokacin da aka same ta kamar irin ma'adane da sauran wasu abubuwa to irin wannan lokacin da aka same su in sun kai misali ana cirewa sai ka bincika bangarorin da kake duka kar ka ci zakkan ka bayar da ita domin duk wanda ke cin zakka to ya zama wato mushriki a nan duniya in ya mutu kuma ya tashi kafiri Allah ka tsare mu sai kuma na ƙarshe shine aikin haji shi kuma a rayuwarka ana buƙata ka kai so daya to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani hadisi da aka rawaito daga mana Ubaydullah dan Jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya zo masa ba kauye sai ke tambaya sai yace ya ce ha manzon Allah wani abu ne aka faranta mu akan azumi yace an azumi an faranta maka azumi ta Ramadan so daya yace banda shi akwai ne yace a sai dai za kai nafila ta dauki kawai amma wannan watan shine kawai ake bukata ka azumce shi sannan al'umma musulmi ta hadu karankaf akan wajibi na wannan wata na Ramadan kuma ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda muka lissafa su a yanzu bayan Allah mu ji tsoron Allah ayyuka na alkhairi mu ci gaba da aikata su kafin lokacin mu ya zo in aka kai mutum makabarta in ka duba kasan nan da ake ebewa a zo a tona ramin nan gashi an masa daurin minti sama da kasa an ajiye shi a zo a kwantar da shi a sa ice a lullube shi aka ga kasar kana gani wasa ne to a maida ita da a ce ma da ranka ma ka tashi ya ka ringa duk lokacin da kaje ka ce wata lamfa yanda kuka kai wannan kai ne wata ran a gure ya za ka yi saboda haka mu ji tsoron Allah wannan ita ce mafita Allah ka datar da mu to wannan ya tabbata an fara ta azumi wata Ramadan a cikin alqur'ani da akwai ayoyi akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma magabata jun addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam cikin falala na azumi yake cewa an samu hadisin daga Abu Huraira yace salloli guda biyar da sallar juma'a zuwa ta juma'ar da azumin wata ramadan zuwa wani wata ramadan ma'ana azumin da muke bara kafara ce zuwa wannan azumin da muke fuskanta amma in ka sharadi sai ka ne sanci dukkan manyan zunubai ma'ana akwai zunuban da ake kira su kaba'ir su ma ka bincika ka san su sannan su irin ka ba irin kai to dole sai ka tuba ka basu to shine amma irin yan kurakuya inan kalle kallen da kai da irin dan abin da ka dan taba haka to alwalan duk ka kawar da wayannan ubangiji Allah ka datar da mu muna roƙon Allah ka daukaka musulunci da musulmai ko ina suke ka kaskantar da kafirci da kafirai ko ina suke amma yanda mallam ya bayani akwai maganar shara makabarta don girman Allah mu yi kokari mu ke kai kanmu wannan gurin wata ran fa mudin ne za a zo ana sharar akan mu kuma duk abin da mutun yayi to zai je ka samu sakamakon wannan abubuwa sannan akwai biki irin nadan da za a yi gobe ko ina tsammani yankin nan na rahimai martaba sarkin ningi da sauran yankin arida kuma warjini aka ce to muna roƙon Allah wannan abubuwan gudun Allah sa a yi lafiya a kammala lafiya su kuma wanda aka nada su muna kiran su ma su ji tsoron Allah don nauyi aka dora musu kuma Allah zai tambaye su akan wannan abun wato saboda haka annabi ce dukkan kuma su kiwo ne kuma sai an tambaye ku akan kiwon da Allah ya baku to saboda haka su sani Allah muna roƙonka Allah ka adada su da ma'ana abokai nagari wanda in sun abun nan sun manta su tuna musu wanda in sun kuma aikin su ƙara ƙarfafa musu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ko ina suke ka kaskantar da kafirci da kafirai ko ina suke Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan rana fitintinu da suke faruwa ƙasa ma'ana a fadin ƙasa da kuma jihohi Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka amintar da mu a wannan gurin martaba sarkin ningi Allah ka ƙara masa lafiya kuma ka ƙarfafa shi Allah kuma ka taimake mu bayan Allah wannan duba za ta samu ba sai mun sanya tsoron Allah a tare da mu Allahumma izal islam al muslimin wa azil al shirka al mushrikin wa damir adaka wa dadin ibadallah fa tagaru lakum fa tagaru zuhuran qum li salati